tantôt changement, tantôt.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki muka sake dawo a cikin shirinmu na daren yau Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2024. A watannin baya aka yi ta kai komo tsakanin gwamnati da kungiyar kwadugo a Najeriya kan batun karin albashi sakamakon bakar wahalar tsadar rayuwa da ta sha ƴan Najeriya iya wuya tun bayan janye tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi, inda a ƙarshe gwamnatin Najeriya ta amince da biyan naira 70,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. To sai dai har yanzu wasu jihohi na noƙe-noƙen cewa ba za su iya biya ba.
Kuɗin da ake kashe a kan ƴan siyasa, ƴan majalisu da gwamnati kanta, kuɗin ya yi yawa, ya na fitan hankali ne.
Sai a kasance da mu domin jin wannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin na kasa da masu magana suka ce ba kasawa ba. Haka zalika za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kan shin talakawan Najeriya sun ga alfanun cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce ta yi ne domin talaka. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202. 980-685-0. To amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Laraba cewa ‘yar kwarya-kwaryar jeji ne tsage ta wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah na ci gaba da aiki. Duk da cewa ɓangarorin biyu da ba sa ga maciji na ci gaba da auna junansu lokaci zuwa lokaci da sabbin har-hare a cikin 'yan kwanakin nan. Blinken ya shaida wa manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta NATO a Brussels cewa ana aiwatar da tsagaita wuta, kuma muna amfani da tsarin da aka kafa a lokacin da wata damuwa ta taso game da duk wani zargi ko kuma kaucewa matsayar. Isra'ila da kungiyar Hezbollah dukkansu na zargin juna da karyar jejeniyar, wace aka kulla tsawon mako guda don kawo ƙarshen faɗan watanni 14 da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane a Lebanon da kuma haddasa rasa matsugunai da dama ga mazauna da ke zaune a ɓangarorin biyu na iyakar Isra'ila da Lebanon. An harbe har lahira shugaban rukunin kamfanin inshorar lafiya na United Health, Brian Thompson, a safiyar Laraba a wajen wani otal da ke tsakiyar birnin Manhattan jim kafin wani taron masu saka hannun jari na kamfanin, in ji kamfanin a cikin wata sanarwa da ya fitar. Harbin ya faru ne da misalin karfe 6:40 na safe a wajen Hilton da ke Titin 6 Avenue inda ake gudanar da taron. Jessica Tisch ita ce kwamishinar 'yan sandan birnin New York.
It appears the suspect was lying in wait for several minutes, and as the victim was walking.
Da dukkan alamu wanda ya kisan ya jira Thompson ne tsawon mintuna da dama yayin da ya zo shiga don zuwa wajen taron, sai dan bindigar ya bi shi a baya ya harbe shi. An kai Thompson wani asibiti da ke kusa inda aka tabbatar da mutuwarsa. Tuni 'yan sanda suka kaddamar da farautar wanda ke da alhakin kisan Thompson mai shekaru 50, inda bayanai suka nuna cewa mutumin da ya kisan ya rufe fuskarsa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 30,000 ne aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar Thailand, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai zuwa 29. Kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Laraba, an yi hasashen ƙarin ruwan sama a kwanaki masu zuwa, wanda tuni ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya, inda a yanzu ya shafe sama da gidaje 155,000, a cewar sashen hulɗa da jama'a na gwamnatin ƙasar Thailand. Kakakin ma'aikatan lafiyar Thailand ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa lamarin ya shafi larduna 5, inda ya tilasta sama da mutum 33,000 barin gidajensu. Daga ƙarshe, jam'iyyar SWAPO mai mulki a ƙasar Namibia ta lashe zaben shugaban ƙasa, kuma za ta kasance shugabar ƙasa mace ta farko a ƙasar, kamar yadda sakamakon da hukumar zaɓe ta fitar a ranar Talata ya nuna. Nandine Ntawa, mai shekaru 72 da haihuwa, ita ce mataimakiyar shugaban ƙasa ta yanzu. Nasarar da ta samu za ta kara tsohon shekaru 34 da jam'iyyar Swapo ta shafe tana mulki, tambayan da ta jagoranci Namibia wajen samun 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu a shekarar 1990. Ta samu kusan kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasar, kamar da hukumar zaɓe ta Namibia ta bayyana. Nandi Ndaitwa tana buƙatar ta samu sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada don ta yi nasara. Babban abokin hamayyarta a wannan zaben shine Pandulini Itula daga jam'iyyar Patriot for Change IPC, wanda ya zo na biyu da kusan kashi 26 na ƙuri'un da aka kada.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shirin zai dauko sahu ne daga batun yajin aikin ma'aikata a Najeriya, inda bayan janye tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi, ma'aikata da sauran talakawan ƙasar suka tsinci kansu a mawuyacin halin tsadar rayuwa da sauran fitintunu da ya kai ga kungiyar kwadugo ta Afka ya faɗi tashin neman ganin an ƙara wa ma'aikata albashi kan ɗan abin da ake basu, inda a ƙarshe gwamnatin Najeriya ta amince da biyan naira 70,000 a matsayin mafi ƙarancin albashi. To sai dai har yanzu ma'aikata a wasu jihohin ƙasar ba su gani a ƙasa ba, lamarin da ya kai ga ma'aikata tafiya yajin aiki, ga kuma matsin rayuwa da ke ci gaba da ƙaruwa a ƙasar kamar wutar daji. Akan haka ne na ji ta bakin Profesa Muhammad Bello Magaji na tsangayar ilimin shari'a a Jami'ar Amurka ta Najeriya da ke Yola.
A gaskiya kan abubuwa ba sa tafiya daidai ta yanda za a ce ba za a samu irin waɗannan matsaloli ba, don kowane ƙasa in ta yi ƙoƙari ta gyara tattalin arzikinta takan samu irin waɗannan matsaloli haka. To yanzu kamar Najeriya da ake za a yi tsarin albashi ɗin nan, to kin ga a doka dai an ce oke kowane shekara uku huɗu a yi ma dokan ƙarin albashi gyaran fuska. To yanzu da ana 30, yanzu an ce 70, to kuma 70 ɗin nan da aka ƙara wasu jihohi gaskiya ba za su ba suna da ƙarfin yi, wasu kuma suna da ƙarfi, su Rivers da Enugu da sauransu suna da ƙarfin ƙara wayannan albashi, wasu kuma ba su da ƙarfi. To kuma dole za a samu problem da yawa dai tattale da wannan ƙarin albashi, saboda tattalin arziki ba na Najeriya na jihohin ba ɗaya ba ne. Gwamnati ya kamata ta yi tun farko jihohin da a tafi tare a tabbatar cewa ai wannan abun an yi shi, kowane jiha za ta iya ba da wannan albashi. Amma kawai an je gwamnatin tarayya ta yi abu, ta kuma ce a gwamnatoci su yi, gwamnatocin nan ba ƙarfinsu ba zai zama ɗaya ba. Kamfanoni da suke ma Najeriya da ake cewa su ma su yi duk ba ƙarfinsu ɗaya ba, saboda haka dole ne mu ta samu irin waɗannan matsaloli.
To Profesa, ba ka ganin wasu za su ce a ƙasarin Najeriya da za ka samu ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa suna ansar maƙudan kuɗi a matsayin kuɗin allowance ɗinsu da kuɗin albashinsu, ba a taɓa cewa ba a da kuɗin biyansu ba, sai talakan ƙasa ma'aikaci ne za a ce ba a da kuɗin da za a biya shi, idan ka duba da irin kuɗin da 'yan siyasa suke karɓa waɗanda suke riƙe da ofisoshi, kama daga kansila zuwa ciyaman na local government zuwa 'yan majalisu na jihohi da na tarayya da sanatoci da gwamnoni, idan ka ga yadda suke facaka da kuɗi da kuma kuɗin da suke karɓa a matsayin allowance, kana ganin ya isa hujja shi talaka ɗan Najeriya ma'aikaci a ce ba kuɗin da za a biya shi 70,000 kacal a wata?
Wallahi babu wani hujja. Kwarai na yadda da cewa kuɗin da ake kashe a kan 'yan siyasa, 'yan majalisu da gwamnati kanta, kuɗin ya yi yawa, ya na fitan hankali ne, wanda ba daidai ba ne a cewa babu kuɗin da za a biya ma'aikaci 70,000 kacal, saboda mai don wallahi kuɗin da ake biyan wayannan ma'aikata. To ko ni ina ga miki ni as professor ma da abin nawa ake biya na, amma idan ka ji kuɗin wani ɗan siyasa biliyoyi da yake karɓa, ai ba bai kamata a ce wai saboda 70,000 an kasa biya ba, har gwamnati har a shiga yajin aiki a san samun wasu matsaloli. Rabon tattalin arzikin ƙasa shi ne dai kawai ya kamata a yi, wanda za a samu zaman lafiya insha Allah.
To sai mu ce Allah ya amince. Profesa Muhammad Bello Magaji na Jami'ar Amurka da ke Yola a Najeriya kenan a tattaunawa da shi ta wayar tarho. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Gaba a cikin shirin za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan ko talakan Najeriya ya ga alfanun cire tallafin mai da gwamnatin Tinubu ta yi da ta ce ta yi ne domin talakan ƙasar ya walwala. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa sai 1-202-980-6850. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke maida hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Yanda ake shagulgulan ranar masu bukata ta musamman ta 3 ga watan Disamba, Majalisar Dinkin Duniya ta gargadi kasashe akan bukatar baiwa na kasassu damar shiga sha'anin shugabancin al'umma.
Ko wanda deficient intellectual koko yara wanda makafina kuma kuramena a hisu a bar su da kansu su kirkiro kungiyar su suna kuma za su zama shugabanta kuma su tayi su defend king droitin su da kansu ba wani ya kama musu ba.
Za mu je Saudiya domin jin yadda wani eja dan Najeriya ke dawainiya da jama'a musamman bakin da suka je kasar da sunan ziyara.
Na duba naga girma ya kama kuma ga ba sana'a sai na kama hanya sai na taho ziyara muna da yan uwa a Kano, daga nan kuma Allah ya yi min sanadi na zo Saudiya 94.
A shekarar 1992 ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 3 ga watan Disamba domin tunatar da gwamnatoci da kungiyoyi akan maganar kyautata rayuwar na kasassu. Matakin da ya zaburar da kungiyoyi masu bukata ta musamman wajen fafutukar neman haƙoƙi su kuma bada gudunmuwa a ayyukan cigaban jama'a. Batun shigar da na kasassu a harkokin shugabancin al'umma ne abinda aka karkatar da akala kansa. Albarkacin zagayowar wannan rana a bana. Shirin ya nemi jin halin da masu bukata ta musamman ke ciki a jamhuriyar Nijar.
Sunana Musa Nasara, Sakatare General na kungiya ta kasa ta Personal Handicapé Federation Nigerian de Personal Handicapé. Tamkin bana kuma yana bisa leadership. Duk abin da za a yi kaman na mutane ba su bukata na musamman a dama da su. A wajen aikatawa kamar aiki aitar da su. Mo wajen a tai kama a evaluation koko ICV aita da su saboda su suna da leadership, suna da mutane cikin su wanda suna iya tahiya su magana da sunan su. Ayi wani zamani wanda uwayen mu na agaba koko yannan mu na agaba suna ka magana da sunan mu, amma yanzu duniya ga ta waye wanda zaka isa ko wanda deficient intellectual koko yara wanda kama makafina kuma kuramena to duka an hisu a bar su da kansu su kama kungiyar su da kansu, ba wani zai zakwa ya ce bari ni zan kama muku dan in hiddo muku incin ku, a'a a bar su da kansu su kirkiro kungiyar su suna kuma za su zama shugabanta na kungiya ta su watan kuma su tayi su defend king droitin su da kansu. Ko wace irin na kasa gare ka ko kaka kake ta bukata ta musamman to a barka kai da kanka ka tayi ka hiddo ba kanka inci yahi wani ya tayi magana da sunanka.
To daga Niger za mu tafi Saudiya inda Alhaji Husaini Mai Gombawa, wani dan asalin Najeriya mazaunin kasa mai tsarki, ke yi wa baki hidima. Sabanin yadda galibin na kasassu ke zuwa Saudi da sunan bara, bakon shirin ya je ne ainihi a matsayin eja kuma mai masaukin baki. Kyautatawa abokan haraka ya sa Haji Husaini kara samun karbuwa a wajen jama'arsa. A kashin farko na hirarmu da shi, ya yi takaitaccen tarihin rayuwarsa.
Ni ne Husaini Akwai Hassan Allah mun rasuwa tun muna yara. An haife ni a Gombe State, wani gari da ake kira Lubo, 1978. daga ƙarshe iyayenmu suka shigo da mu muka girma a anguwan Abuja Locos. Kafin na shiga makaranta shekara na 7, Allah ya kawo larura ina yaro na kare ta kariya, kuma Allah sa wannan kariya ta ta kawo min sanadi na hannu ɗaya. Daga farko da ina yaro ma dama na rungumi kaddara, nace Allah ne ya kaddara mini, kuma a haka ni na sa kaina makarantar primary school Gabas da Bolari wanda ake kira Kamara Primary School 1985. Alhamdulillah na gama primary school dina 1991, daga nan kuma na ƙara neman wata makarantar da ake kira ATC Arabic Teacher College nake Gombe, amma dake ba ƙarfi ne nake ta kokari, kuma daga JS1 da Allah ya sa ban yi gaba ba. So sannan daga nan na ƙara dorawa a makarantar Allo a nan anguwar Idi da ke ainihin vocational wajen wani babban malami Allah gafarta masa sunan shi Malam Hassan Biri. To daga nan kuma sai Allah ya sa na duba na ga girma ya kama kuma ga ba sana'a, sai na kama hanya sai na taho ziyara muna da ƴan uwa a Kano. Daga nan kuma Allah ya yi min sanadi na zo Saudiya 94, kuma haka nake komawa ba na wuce wata uku. Na kasata bai sa na yi bara ba, sai ya kasance na kama wankin mota a kawo shi. Daga nan kuma Allah ya sa na ƙara dawowa nake siyowa wani kaya irin na samari da ake kira boutique, kuma ma nake kawowa kuma nake sayarwa. Haka da hannu ɗayan nake wankewa, nake gogewa, nake saidawa. Haka nake biyan makarantar yarana, nake biyan haya, nake biyan komi. Sannan gidana daki biyar ne, iyalina ba fita take ba. To inda na koyi sana'an alhazai kuma sauran ɗakunan sai nake bawa alhazai masu mata in sun zo da haji ko umara. Ina ci gaba da wannan sana'a sai na koma hotel, kuma ina tare da abokanan harka irin na ejoji. Daga nan kowa akwai mutane da dama suka gani suka ɗauke ni bisa ga amana na musu aiki suka ji daɗi. Agent haka za ga wannan ya kira ne ya ce to sai ina so ka zama wakilina. Wambawa ina so ka zama wakilina. Aikin nan dai na kai shekara 15 ina yi.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau. Sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Alhaji Husaini Mai Gombawa, Eja mai masaukin baki a ƙasar Saudiya, da Malam Musa Nasir na ƙungiyar makafin Niger, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sulai Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla, an gaida Malam Sulai Barma, sai a tara mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ya da za mu buɗe muku waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Maudu'in namu a yau dai shine shin talakawan Najeriya sun ga amfanin wato cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce ta yi ne domin talaka? Lambar da za a kira kamar yadda aka saba, to yanzu ga wani kira nan daga Kwantagora. Da wa muke magana? Injiniya mai gero makeri, barka da marece, muna sauraron ka. Shin cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce ta yi ne dama domin talaka ya walwala?
Cire tallafin man ga babu ci gaba ga talakawan Najeriya illa bala'i ɗaya jawo tsada komai ba kwa farashi ta faru. Dan mu haka ba mu gani a ƙasa ba, ba ma kwanin da anka samu cire tallafin mai Hajiya Hauwa.
To yanzu mai shawarar ku, me ya shawarar ku, me ya fatan ku yanzu
game da cire tallafin mai an kawo mana yan ƙasa Najeriya? To babu komai, in ban cin wahala babu abin da ya haddasa cire tallafin mai Hajiya Hauwa.
To Allah shi kyauta.
Na injiniya mai gona makeri, kwanta gona jihar Niger.
To madalla injiniya, yanzu bari mu tafi jihar Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Talla Garba Dinawa daga nan jihar Kwara. A gaskiya cire tallafi ba wani alfanu da shi talaka ya gani, illa an jawa talaka cikin wahala, an ƙarasa ya cikin kunci, komina na ya tsawala, abubuwa sun taɓarɓare, ba wani sauki wanda talaka ya gani. Muna fatar Allah kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. Muna ta fatar inda ana son talaka ya samu sa'ira, to a dawo da tallafi.
To madalla, muna godiya. Yanzu bari mu tafi jihar Sokoto, ita ma dai a Najeriya. Da muke magana?
Kuna tare da baban Fatima garin Nasko Gangam.
To baban Fatima, batun cire tallafi kun fara gani a ƙasa?
Mu wani ganin wahala mana.
don
ba wani alheri da ya zo mana mu a cikin lamarin ba masifa. Ko lokacin da akwai man tallafin din an ce wasu tsararru aka ce wannan kudin, to sai yanzu mu an gane shi a sai ma hashin kudin ko ana ce wannan kudin tallafin, to sun ka sun ka ce wai da tuna wai za su gyara. To suka tun lokacin suka samu su gama ciwo har yanzu cikin wuyo Allah mu yi mamaki kuma a lokacin da ake tsawon ba mana da son kai ba.
To Allah shi kyauta, bari mu tafi jihar Adamawa. Jihar Adamawa dawa muke magana.
Ina magana da magajin ya ji tsarin gangar.
Malam magaji, ya batun cire tallafi da aka cire dama an yi ne domin talakan Najeriya ya ji daɗi ya walwala, yaya lamarin ya kasance?
A alal haƙiƙa gaskiya maganan jin daɗi kan babu a wajen talaka.
To madalla, bari mu je ga to yanzu menene me kuke kira, me za ku so a ce an yi da kila maimakon ci da tallafin tunda yanzu an gwada kun ci ba ku gani a ƙasa ba, menene shawara ku ga gwamnatin Najeriya?
Eh, shawarar mu shine alal haƙiƙa ya kamata ya kasance ainihin an kyautata wa al'umma.
To madalla, muna godiya malam magaji. Yanzu bari mu lula zuwa Sokoto. Dawa muke magana.
Muna magana da
Hello, da wa muke magana daga Sokoto?
Daga jihar Bauchi.
To mun tafi Bauchi kenan. Da wa muke magana daga Bauchi garin Yakuba? Hello, to da alama dai layukan sun yi tutsu. Masu tsaro lambar da ake kira dai alama tarawa 1202. To bari mu je Kebbi. Daga Kebbi da wa muke magana?
Ajiya kina magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri Kebbi State.
Malam Dan Asabe, barka da shigowa. Menene aka gani a ƙasa game da batun cire tallafi mai da gwamnatin Najeriya ta yi da ta ce dama ta yi ne domin talaka ya ji daɗi saboda wasu ke wawure kuɗin?
To can an ce wasu ke wawure kuɗin, yanzu da aka cire tallafi ina kuɗin suke?
Ni kake
a cire tallafi kuɗi suna zuwa ga 'yan tsararru.
Na'am.
To yanzu da aka cire tallafi ina kudin ke zuwa? Wannan cire tallafi ina ga miki babu abin da ya haifar illa ya haifar da yunwa da talauci da damuwa da mace da rashin aikin yi. Wannan gwamnatin ba ta san inda ba na aka dusa ba majallahi da zilalahi lahuwa.
To Allah shi kyauta. Na'am, Allah shi kyauta. Yanzu bari mu tafi jihar Naija. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Naija a Najeriya?
Aje a hausharin injiniya mai girma makiriri kwata gore ne ya dawo. Wato irin tallafin ga a Najeriya babu wanda sun kamo da mayan ba gwamnoni ba, saboda su ake tuna ma kuɗi na cire tallafin musu da guja ce sun da dama.
To ai an ba su ne dama, to mal injiniya ai an ba su ne dama ai da su taimaka wa talakawan jihohinsu inda talakawan jihohi za su sakata su wala su ta walawa cikin kwanciyar hankali.
To hajji a washerin ko tsoro ba su ba talakan Najeriya balle su tallafa mai, don haka su ɗaya ke cin kuɗin cire tallafin mai, amma shi talaka bai gani a ƙasa ba, ba wani alherin da gani a wani gwamnoni talakan Najeriya hajji a washerin.
To Allah shi kyauta, yanzu bari mu tafi makwabciyar jihar Sokoto wato jihar Kebbi. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Kula magana da Bala na Buta na samu na kashen da local government kusa da ni, kuma ina tare da Isa da Gada.
To gaisuwa da fatan alheri gare ku baki ɗaya. Muna sauraron ku kan wannan batu na cire tallafin mai da yanzu an shafe sama da shekara guda. Shin kun fara gani a ƙasa?
Hello?
Hello, kun fara gani alfanun cire tallafi a Najeriya?
Mai magana daga Bauchi zai Alhaji Suleiman Disko bakin kasuwar Gambaji karamar hukumar Katagum Azare jihar Bauchi.
To madalla, muna sauraron ka.
Wallahi batun cire tallafi mun ga wahala a ƙasa, turmis tafiya nan da nan ta fi ƙarfin talaka. Wannan cire tallafi bai mana daɗi ba, domin ba wanda baya ji a jikinsa. Da gwamnati ta yi bayanin cewar wasu tsirari ne suke moran tallafin, ashe kowa iya moransa? Sai da aka cire muka ga cewar kowa iya moran wannan tallafi. Don Allah, don Annabi gwamnatin Tinubu, in ya tana ƙaunar al'ummata ta ji daɗi ta dawo da tallafin don kowa ya ji walwala. Karshe mai magana Alhaji Suleiman Disko bakin kasuwar Gambaki Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya.
Fatima Dalla Sulemi Disko da fatan gwamnatin Tinubu ta ji kuma za ta saurare ku. Yanzu kuma sai jihar Nasarawa. Dawa muke magana daga jihar Nasarawa.
Jihar Nasarawa kuna magana da Tukur Dan Sarki Rangan da Gwadaba Local Government Sokoto State.
Tukur Dan Sarki batun janye tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi wanda ta ce dama ta yi ne domin talaka. Shin talakan ya fara gani a ƙasa?
Magana ta gaskiya ba mu ga komai a ƙasa ba. Magana ce da tallafin mai gaskiya an shi kunci ba kaɗan ba. Yana da kyau gwamnati ta yi nazari ta duba ta gyara. Domin gaskiya har ina cikin ƙasar nan ba ƙarami ba ne. Wani ba zai iya cin abinci sau biyu sau uku a rana ba. Talakan har shi wani luri ke gabansa.
To amin, to amin ma da lamalan Tukur. Yanzu bari mu shiga makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger. Da muke magana daga Niger.
Assalamu alaikum Hawan Shari.
Alaikum assalam.
Ina magana Umma Mala Alin shugaban kullum da Isan ka dogon duki.
Masha.
Abinda an nawo ra'ayi na bisa ga wannan sallahi da aka cewa Tinubu ya dade.
Na'am.
Isa talakan Najeriya sun gaba da sun ga arkin sun ga tsadar rayuwa. Sai a ta dade sallahi. Ina wannan mun ga dade sallahi kan ma shi da suna so. Tunan babu dai wallahi ya mai da kasar Najeriya baya shekara guda da wata bakwai na yi amma gashi nan cikin Najeriya wallahi an shigila nan kuci. Na gode mu da Amerika Umma Mala Ali da gudugun da cikin jahurin Niger.
To madalla Allah shi kyauta yanzu bari mu je Katsina. Dawa muke magana daga Katsina.
Eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alaikum assalam warahmatullah.
Eh kuna magana shugaba Iliya ne kan tiji shayi garkin da rajiyar Katsina.
To shugaba Iliya muna sauraron ka batun cire tallafi yaya an fara tsotsan zumar cire tallafin da aka yi?
To mu da gaskiya da mu kira ga shugabannin mu dai su jaure su ne da wannan tallafi domin talaka da al'umma dan kan kiyaye tafiya nan da nan ma za ga an samu dan gaskiya an kuta sai ka dan ba su isaka duka dai daga cire tallafin mai ne ga muna ajiya dai su duba da yayin da talaka suke cikin wani hukumi haka.
To madalla Allah shi kyauta madalla muna godiya da ra'ayinku da kuka bayyana kan wannan batu na cire tallafin mai. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama domin sauraron takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a ranar Laraba cewa yar kwarya-kwaryar rijiyoyin tsagaita wuta da aka kulla tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah na ci gaba da aiki duk da bangarorin biyu da ba sa ga maciji na ci gaba da auna junansu lokaci zuwa lokaci da sabbin hare-hare a cikin 'yan kwanakin nan. Blinken ya shaida manema labarai a gefen taron kungiyar tsaro ta NATO a Brussels cewa ana aiwatar da tsagaita wuta kuma muna amfani da tsarin da aka kafa a lokacin da wata damuwa ta taso game da duk wani zargi ko kuma kaucewa matsayar. An harbe har lahira shugaban rukunin kamfanin inshorar lafiya na United Health Brian Thompson a safiyar Laraba a wajen wani otal da ke tsakiyar birnin Manhattan jim kafin wani taron masu saka hannun jari na kamfanin, inji kamfanin a cikin wata sanarwa da ya fitar. Harbin ya faru ne da misalin karfe 6:40 na safe a wajen Hilton da ke titin 6th Avenue inda ake gudanar da taron. Sama da mutum 30,000 ne aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon mummunan ambaliyar ruwa a kudancin kasar Thailand inda adadin waɗanda suka mutu ya kai zuwa 29 kamar yadda jami'ai suka bayyana a ranar Laraba. An yi hasashen ƙarin ruwan sama a kwanaki masu zuwa wanda tuni ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haddasa ambaliya inda a yanzu haka ya shafi sama da gidaje 155 a cewar sashen hulɗa da jama'a na gwamnatin kasar Thailand. Jami'ar Swapo mai mulki a kasar Namibia ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta kasance shugaban kasa mace ta farko a kasar kamar yadda sakamakon da hukumar zabe ta fitar a ranar Talata ya nuna. Nandi Nindatwa mai shekaru 72 da haihuwa ita ce mataimakiyar shugaban kasa ta yanzu. Nasarar da ta samu za ta kara tsawon shekaru 34 da jami'ar Swapo ta shafe tana mulki tun bayan da ta jagoranci Namibia wajen samun 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a Afirka ta Kudu a shekarar 1990.
To masu sauraro a nan kuma muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Bill. A wasu shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.